الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na daya ga watan al-Muharram hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina ta shiga 1446 mun shiga sabuwar shekarar musulunci muna roƙon Allah madaukakin sarki dukkanin alkhairan dake cikin wannan shekara Allah ta'ala ka sada mana shi dukkanin wani abun ki dake cikin wannan shekarar Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi Allah madaukakin sarki wannan sabuwar shekara da ta shigo Allah ya sa ta zama shekarar farin cikin mu Allah ya sa ta zama shekarar wadata da yalwar arzikin mu Allah ya sa ta zama shekara ta warwaran matsalolin mu Allah madaukakin sarki ya gafarta wa waɗanda suka gabace mu mu kuma Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe wadda ta yi daidai da 7 ga watan 7 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fannu Ta'amul Baina Zawjayn littafi ne na Malam Muhammad Siddiq Minshawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 29 darasi na 29 haka ne ko a darasin da ya gabata mun karanta gabar da malam yake cewa iza da aki falabbi idan mujin ki ya kirawo ki amsa mun karanta hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin da Dalq bin Ali al-Hanafi bashi bane hadithin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi idza da ar-rajulu ra'atahu ila firashi fa abat fa bata gadbana alaiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha wannan hadithin yana nuna tsinuwa da la'antar mala'ikun Allah madaukakin sarki ga matar da mijinta ya kirawo ta take amsawa da kuma hadithin ainihin wato iza da ar-rajulu zawjatahu li hajati falta'atihi wa in kanat ala tanur wannan shi kuma hadithin Dalq ibn Ali ne wanda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan miji ya kira matarsa zuwa bukatarsa to ta amsa masa koda tana kan tanderu ne to wannan kusan abinda muka karanta dan jan hankali ga mata su zamto masu amsa gayyata da kuma kiran miji duk lokacin da ya kira sannan mun karanta gabar da malam yake cewa ke ma ke zama kamar yar mai sai da nono wanda mun ji wata kissa ta wata baiwar Allah mai ban kai kware da gaske wanda nagartatta da kyawun halinta da ikhlasinta da gaskiyarta yasa sayyidina Umar bin al-Khattab yayi wa dansa sha'awar aurenta kuma yazo ya gaya masa ya aure ta saboda sufofin ta kyawawa irin sufofin da ake bukatar mata da su kuma ba wato wannan dana sa Asim bai tsaya wani ja'in ja ba ya auri wannan baiwar Allah kuma alkhairi mai dimbin yawa ya biyo bayan auren su mun karanta gabar da yake cewa kar ki zama mace mai surutu, surutun ya kai har kina iya sufantawa mijinki sufar kawarki ko sufar makwabciyarki ko kuma wata mace cikin mata. Akwai hadari mai girman gaske a tattare da haka. Karshen al'amarin ba mai kyau bane in baki tuba ba, baki daina ba. Wannan shi ma gaba ce wanda mun yi dogon bayani har wata yar gajeriyar kissa ta gajeriya mun karanta a wannan babi. Babi na karshe da muka karanta shine iyaki wa kufranil ashir. Ahir ana ja miki kunne kar ki zama butulu game da mijinki, game da abokin zamanki. Yana daga cikin wahalhalu na duniya da mutum zai samu, yana daga cikin gwala-gwala da Allah Ta'ala zai yi wa mutum ya jarabci mutum da matar da bata ganin falalarsa, macen da bata ganin ainihin wato falalarsa. Na fata an gane. Bata yaumin wani lokaci, bata yaumin wato ya kawo mana kissar wata rana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune yayi wa mata wa'azi, kuma ya ja hankalinsu, ya kuma tsawatar da su game da wato hadarin butulcewa abokin zama da inkarin haƙƙinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ga wuta, kuma ya ga mafi yawan ƴan wuta mata ne, kuma abin da yake kai su wuta shine wannan ɗabi'a marar kyau ta butulcewa abokin zama ta inkarin haƙƙin miji a kanta. To za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa la taghdabi zawjaki, la taghdabi zawjaki, kada ki zamto mace mai fusata mijinki, ki dinga takalan mijinki da fada, ki dinga yin wasu halaye da wasu ɗabi'u waɗanda za su sa mijinki ya tunzura ya zamto yayi fushi. Lallai dukkan abin da kika san cewa in kin yi yana tada hankalin miji, yana kuma fusata shi, ya sa shi cikin damuwa, to wajibi ne ki nisance shi, matakar ke saliha ce kuma kina neman aljanna. Qala al-mu'allif rahimahullah, la taghdabi zawjaki sari'i ila musalahati zawjiki idza ghadiba. A matsayin ki na yar adam wadda take tana da rauni, tana da tasgaro da kusuri irin nata, a iya samun wani lokaci ko da ganganci ko ba da ganganci ba ki yi wani abu da ran mijinki zai baci. To duk sanda mijinki ransa ya baci, malai ce sari'i, ki yi sauri, ki yi hanzari, ki yi maza-maza ila musalahati zawjiki, zuwa neman sulhu da mijinki, idza ghadiba, in har yayi fushi. Fa innal mala'ikata, domin ki sani mala'iku taghdabu, suna yin fushi su ma li ghadabihi, saboda fushin mijinki. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ala ukhbirukum bi khairi nisa'ikum fil janna. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku saurara, ko kuna so illa barta muku in gaya muku mafi alherin matanku a aljanna. Qulna bala ya rasulullah, sahabbai suka ce muna so mu ji a cikin matayenmu yanne ne mafiya alkhairi waɗanda za mu rayu da su a cikin aljanna. Qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu wadudin waludin. An gane ko? Idza ghadibat aw usi'a ilaiha aw ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadik la aktahilu bighamdin hatta tarda. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyar matan ku cikin matan aljanna ita ce kullu wadudin, duk matar da take kaunarka, matar da take sonka, waludin kuma macen da take haihuwa. Idza ghadibat, wadda idan ta yi fushi saboda kai mata wani abu da bata ji dadi ba, au usi'a ilaiha, ko aka bata mata rai,
mujin ne ya bata mata ko ba shi bane aw idza ghadiba ko kuma idan ghadiba zawjuha mujin nata yayi fushi saboda wani abu da tayi masa alat sai ta ce hadhihi yadi fi yadika sai ta zo ta rike hannunsa ta ce ga hannuna a cikin hannunka la aktahilu bi gamdin ba zan iya rinsa ido ba in yi bacci hatta tarda har sai ka yadda har sai ka huce duk matar da idan ran mijinta ya baci hankalinta sai ya tashi ta kasa zauna ta kasa tsaye ta kasa nutsuwa ta ji bata cikin walwala ta ji lallai akwai matsala ta kasa bacci suface cikin sufofin matan aljanna kan wata tace tabijan ai da ma ba ce akai kowace mace ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma cewa yayi ala ukhbirukum bi khairi nisaikum fil janna in baki a ciki menene ne ta da jijiyar ruya Allah shi baki hakuri ana magana ne dama nan da khairu nisa'in fil janna duk matar da take iya karya bullanta ta saukar da girman kanta idan mijinta ransa ya baci idan ta batawar mijinta rai ta zo ta rike hannunsa ta gurfana a gabansa ta yi ta bashi hakuri ta yi ta rarrashinsa ta yi ta amfani da kalmomi masu taushi da za su karya lagonsa su saukar da fushinsa su sa shi ya huce to wanda duk take iya wannan karfin halin ta yaki zuciyarta ta yaki shedaninta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa maza cewa in sun ci karo da irin matar da tana iya zuwa ta ba mijinta hakuri in bai hakura ba ita kuma ba za ta fasa ba da hakuri ba kuma ba za ta fasa nuna nadamar ta ba kuma ba za ta sake ba za ka ganta cikin damuwa za ka ganta cikin yanayi mara dadi har sai ta ga mijinta yayi dariya har sai ta ga mijinta cikin walwala har sai ta ga ya huce sannan take dawowa cikin nutsuwarta wannan matar lalle mace ce wadda take a bar girmamawa wannan mace ce wadda in mutun ya same ta ya caba Allah madaukakin sarki ya ba su ikon yin haka wannan hadisin ka duba al-mujma'i zawaid mujalladi na 4 shafi na 173 ka kuma duba as-sahiha a shafi gai mujalladi na 4 shafi na 313 ka duba silsila as-sahiha silsila as-sahiha ka duba shafi ko kuma hadisi na 287 ka duba as-sunan al-kubra a hadisi na 939 ka duba at-tabarani a mujalladin sa na 12 shafi na 59 hadisi mai lamba ta 12467 duk da cewa akwai dan sabanin lafazi dan kadan haka tsakanin ruwayoyin amma duk suna fa'idantar da wannan cewa mace daga cikin sufofin matan aljanna ita ce matar da take nuna soyayya da kauna ga mijinta ita ce matar da take ainihin wato yawan haihuwa ita ce matar da take da sufar in mijinta yayi fushi idan ita ta yi fushi ko aka bata mata ko mijin ya yi fushi duk gaba daya ba ta daukan cewa ita aka bata ta yi fushi a za ta dawo ne ta dinga kokarin rarrashin mijinta dan ta sami yaddarsa wannan ita ce burgewa kuma wannan shi yake nuna ta san me ya kaita dan annabi dama ya gaya wa mata cewa wannan mijin da suke gani shine aljanna shine wutar wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ifnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma tirkashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ga wasu mutane biyu kasa kunne ko kana ciki ki kasa kunne yar uwa ko kin suffanti da waɗannan sufofi guda wato kin suffanti da wata daga cikin sufofin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga wasu mutane guda biyu la tujawizu salatuhuma sallar su bata wuce ru'usahuma kansu ma'ana in suka yi sallah tana nan bata wuce kansu balle ta yi sama ta tafi Allah madaukakin sarki ya karbe ta ma'ana Allah baya karbar sallar su akwai wasu mutane guda biyu a wata ruwaya sallar su ba ta wuce kunnuwan su dukkan wannan lafazin yana nuna Allah bai karbar sallar su duk da cewa koda sun kawo ta cikakkiyar sallah sun cika ruku'un ta da sujada ma'ana dukkanin rukunan sallah sun yi dukkan sharuɗan da ake so a sallah sun cika waɗannan sharuɗa din amma tattare da haka Allah ba zai karbi sallar ta su ba dawa-dawaye abdun abaka min mawalihi bawan da ya gudu ya gujewa ubangidansa bawan da ya gudu daga wajen ubangidansa ba ƴan tashi yayi ba ba fansar kansa yayi ba kawai ya gujewa mai gidan nasa to wannan bawa ko yayi sallah Allah ba zai karbi sallar sa ba hatta yarja ilaihim har sai ya koma wajen iyayen gidansa duk inda zai je a duniya da yana ganin kamar ya kubuta ya tsira daga kangin bauta alhalin shi din dukiya ce ta wasu mutane da suka mallaka la'alla ma marayu ne kila su shine kadai arzikin da suka mallaka amma an aike shi ko an sa shi wani aiki yayi amfani da wannan damar ya tsere ya cika wandansa da iska ya gujewa iyayen gidansa to wannan bawa yayi wa Allah babban laifi laifin ya kai yanda in yayi sallah Allah ba zai karba ba sallar sa ba ta wuce kansa balle ce sama wa mra'atun sai nabiyu macen da asad zaujaha ta saba wa mijinta duk matar da ta saba wa mijinta to in ta yi sallah Allah baya karba hatta tarji'a har sai ta dawo wajen mijinta ta bashi hakuri ya hakura ya huce sannan sallar ta za ta ci gaba da zama karbabbiya wannan al'amari ne fa mai girma in baki shirya auren nan baki zaman ki amma in dai auren zaki to irin wannan auren Allah madaukakin sarki yake nufi kuma irin wannan biyayyar Allah ta'ala yake so ki wa mijinki ki ji cewa in kika saba wa Allah to kin saba in kika saba wa mijinki kin saba wa Allah in kika fusata mijinki har mala'iku ma kin fusata su to kaga in mace ta ji cewa babu matsala a cikin saba wa mijinta to kamar bata shirya wa zaman aure ba za ta jawo kanta musiba da bala'i da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ta saba wa mijinta kuma bai hakura ba sallar ta ba karbabbiya ba ce Allah ba zai karba ba dole sai ta yi sallah ko kuma a sanya mata wani suna daban ba na musulmi ba in an yi azhar sai ta yi la'asar magariba isha asuba duk sai ta yi kuma Allah ba zai karba ba ta daina yi a sa mata kaulasan ta yi kuma Allah ba zai karba ba to kaga akwai tashin hankali a cikin wannan yana nuna cewa haƙƙin miji ba dan kankani bane wannan hadithin Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak mujalladi na 4 shafi na 174 ko kuma hadisi mai lamba ta 173 kai sannan ka duba as-sahiha ta Albani ko dai hadisin lambar hadisin ko shafin 288 wannan hadisi yana cikin sahihu targhib hadisi na 1888 ka duba at-tabarani a cikin al-awsat hadisi na 3628 za ka ga wannan hadisin na mutum biyu sallar su ba ta wuce kansu su ne waɗanda ka ji an ambata wa qila fil hikima a cikin maganganu na hikima aka ce ghadabu zawj min ghadabir rabb a cikin hikima malamai suna cewa ai fushin miji yana cikin fushin Allah kamar yanda aka ce fushin Allah yana cikin fushin iyaye to haka shi ma da zarar mace ta yi aure ka ga haƙƙinta mafi girma ya koma ƙarƙashin mijinta aljannata tana ƙarƙashin mijinta dan haka fushin miji yana daga cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala to kaga wannan duk da cewa magana ce ta hikima akwai matukar hadari ga macen da take fusata mijinta take bata masa rai domin hakan zai jawo mata fushin Allah subhanahu wa ta'ala wa qila an ce idza gadiba zawju idan miji yayi fushi gadibatil mala'ikatu to mala'iku su ma sai su taya shi fushi dan haka da miji yayi fushi da matarsa to mala'iku ma su na fushi da wannan mata haka aka ce arada shu'aib ibn harb an ya tazawwaje mar'atan wani bawan Allah da ake kira Shu'aib ibn Harb yayi niyyar auren wata mace fa qala laha da yaje wajen ta suna tattaunawa sai yace da ita inni sayyul khuluq yace ni dinnan da kike gani ina da mugun hali ka taba zuwa zance ka gaya mata ka budurwarka ma wanda zaka aura ka gaya mata halinka sai ta zo ta ga ashe burkitacce ne kai aga wannan kai ta dalisi kenan eh to ban sani ba ta dalisi shiyoka kai ko ta dalisi taswiya duk wasu halayenka waɗanda sai ta zo ta dinga cewa wallahi wani mutum ne daban ba wanda na sani ba baka kyauta ba duk cikin halayen akalla ko za ka yi kitman ai sai ka dan yi kadan kadan in an zo ana magana ta ce wallahi ai wani mutum nake gani daban wanda ba shi na sani ba saboda da aka zo din tana shigowa sai kuma ka nuna mata turukala dinka to kaga shi wannan bawon Allah yana zuwa wajen neman auren sa sai ya gaya wa wanda yake neman aure yace ni dinnan da kike gani sayyul khulq to amma da yake tana da hikima kuma tana son sa kuma tana ganin za ta iya zama da shi kuma za ta yi mai biyayya za ta kyautata masa sai take cewa fa qala sai ta ce aswa'u khuluqan minka ai wanda yafi ka mugun hali man yuhawwijaka ila an takuna sayyul khulq wanda ya bukatar da kai wanda ya takura maka haka zama mai mugun hali wanda ya tsokane ka ka nuna masa mugun hali yafi ka mugun hali shi kuma kaji kaji wata hikima ko tace ba matsala ai ai duk wanda ya tsokano ka haka nuna masa mugun halin to yafi ka mugun hali me yasa ya tsokane ka shine ma'ana aswa khuluqan minka ai yafi ka mugun hali man ko yuhwijaka wanda ya bukatar da kai ila an takuna sayyul khulq har ka zama mai mugun halin to shi yafi ka mugun hali ko kuma aswa khuluqan minka wanda yafi ka mugun hali man yuhawwijaka wanda ya takura maka ya tsokano ka ila an takuna sayyul khulq har ka nuna masa mugun hali ko kuma kai ka zama mai mummunan halaye to wannan yafi ka mugun hali ta'addathat imra'atun ila zawjiha wata mace tana hira da mijinta fa aghdabahu shay'un qalathu sai wani abu da ta faɗa sai ya bata masa rai sai ya fusata shi fa asra'at ilay tana ganin ya canja fuska ma'ana abinda ta faɗa bai ji dadi ba tana ganin canjin fuska nan da nan fa asra'at sai ta gaggawa ilayhi zuwa gare shi to qabiluhu tana sumbantarsa wato da'ibuhu tana yi masa wasa وهي تقول تناجي والله لن يغمض لي جفن حتى ترضى عني وتسامحني تتي والله فاتر ادونا بذات ايرن ساوا با معنى بزن ايه بچي با فاتر ادونا كو ادانونا بذات ايرن ساوا با حتى ترضى عني هر سيكا حقور كايا ددني وتسامحني كايا بيمو ana cikin hira ne kawai sai ta faɗi wata kalma ta fahimci ta bata masa rai bai ji dadi ba nan take ta yi maza-maza ta janye wannan kalmar ta yi ta bashi hakuri ta ce ba za ta iya bacci ba in har bai yafe mata ya kuma yi mata afuwa ba wa zallatu la'ibu ta ci gaba da yi masa wasa wato la'ifu tana gaya masa magana mai taushi mai dadi hatta dahika har sai da ta ga yayi dariya ta dinga bashi labarai ta dinga dauko wani barkwanci da raha ta dinga yi masa har sai da ta ga yayi dariya wa zahaba anhu al-ghadab ta ga ya huce sannan hankalinta ya kwanta wannan yana daga cikin sifofin da ake so mata su zamto suna da irin wannan sifa iyyaki wat-tabdhir gaba ta gaba malam yace iyyaki wat-tabdhiri kiki yayi almubazzaranci an fahimta ko musamman a wannan karnin da ake ciki ina ganin almubazzaranci yana daga cikin kabira min kaba'irul dhunub an fahimta ko lalle almubazzaranci kabira ce min kaba'ir dhunub a wannan lokacin da ake ta fama ake ta kai gauro kai mari ake ta dauki ba dadi al'amura suna ƙara canje yanayi rayuwa tana ƙara matsewa samu yana ƙara nisa to a daidai wannan lokacin ya wajaba mata su koyi tattali mata su koyi riritawa mata su koyi cancanawa mata su koyi lallabawa wannan gaskiya ana an shiga cikin wannan lokacin da ake bukatar haka almubazzaranci koda gidan wadata ne bai kamaci wannan zamanin ba almubazzaranci koda gidan masu da akwai ne koda gidan masu wadata ne to bai kamaci wannan yanayin da ake ciki ba domin da ke almubazzaranci a danginku ko a dangin mijinki akwai wanda suna cikin mawuyaciyar rayuwa wannan abin da ya karu wanda za a bashi ya lalace wanda za a bashi ya zamto ba a more shi ba akwai wanda ana kai musu za su mora kuma za su yi farin ciki za su ji dadi la'alla ma a yaye musu wata damuwa da suke ciki da haka malamin yace a hirdinki da almubazzaranci alayki bil i'tidal fil infaq wajibi ne ki koyi madaidaiciyar rayuwa a dafa abinci al infaq wajen ciyarwa to ki zamto kina mazhaba ta tsakatsakiya kar ki dinga yin abinda za a yi babu bukata kar ki dinga yin abinda zai zamanto ya lalace wa iyyaki wattabdhir wal israf malan yace a hirdinki a matsayinki na mata da almubazzaranci da barna da ta'adi la takuni muli'atan bi mulahaqati kulli jadidin kar ki zama mai matsanancin kwadayin samun duk wani abu sabo an wuce lokacin da duk abin da kike ga ana yayi kice kina so kuma sai an siyo miki kar ki zama haka kaga wani abun ba shi da amfani ko kuma wani abun an siye shi din amma ana fara amfani da shi sai a jefar da shi shikenan har an gama to sai malai yake cewa wala tusaqqili ala zawjiki kar ki dinga dora wa mijinki nauyi fataj'ali minhu sarikan aw lisan aw madinan kar ki sanya shi daga ƙarshe ya zama barawo ko dan fashi ko ainihin wato mai garkuwa ko kuma ya zama turun bashi lalle ana cikin yanayin da ya kamata a lallaba rayuwa a tafi da rayuwa a hankali a tafi da ita a sannu-sannu in an kawo abi a hankali a ririta a cancana shi a lallaba shi yanda ba zai zama akwai almubazzaranci ba wajen tafiyar da rayuwar gida lallai kar ki zama mai haka kar kuma ki zamanto duk abin da kike gani sai kin matsa wa mijinki sai ya siyo duk wani yayin wata atamfa duk abin da ya shigo na yayi sai an siya miki to in kika yi haka zai zamanto kina dora wa mijinki nauyi bai san ya nuna gazawa bai san ya nuna wato babu baya san ko da yaushe ya bata miki rai ta hanyar yin miki abin da kike so misali to ke kuma ki amfani da wannan damar wajen kallafa masa da dora masa nauyin abinda a ƙarshe kila in yana so ya burge ki in yana so ya miki wannan bukata sai dai ya sata ko kuma ya zama bashi ya zama katutu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wakulu washarabu wala tusrifu ku ci ku sha wala tusrifu amma kar ku yi ta'adi Allah baya san almusrifina Allah baya san masu ta'adi Allah baya san masu barna saboda akwai abun ballantana kin ga babu in ruwa ne a cancana in abinci ne a cancana in kudin cefa ne a lallaba in kayan miya ne haka komai yanzu rayuwar ta zamanto tayi wahala rayuwar tayi tsada kowane namiji yana son ya hadu da matar da za ta taimaka ta tausaya masa a halin da ake ciki na rayuwa dan abin da ya kawo a gode kuma a lallaba shi wannan shine abin da namiji yake bukata a wannan lokacin da ake ci abin gaskiya ya kai yanda duk yanda ba a tsammani wahala ta kai wahala tsananin ya kai tsanani da haka ana cikin rayuwar da ba a taba experience din makamanciyar ta ba a irin wannan nahiya ko wannan kasa ta mu a yan shekaru na nan kurkusa da haka ana cikin yanayin ba kuma fita akai ba sai dai muna kyautatawa Allah zato insha Allah Allah zai kawo waraka Allah zai kawo mafita Allah kuma zai kawo sauki amma abinda da ka fi karfin sa ya fi karfin ka yanzu abinda da kana iya ba wani to yanzu kuma sai a wayi gari kai ma an baka kana so shi yasa sai ga almajirai sai su gida 10 suna bara ba inda aka ce zo ka karba gida 10 ba a ce zo gashi ba wanda wannan alami ne daga cikin alamin abinda zai nuna maka cewa lalle ana cikin kunci wanda dan in ka je ka koka masa zai shiga gida ko bai ba kuɗi ba ya awo ya ce a wuno ma shinkafa kwano ɗaya ko ya dauko ma taliya guda uku yanzu ina tabbatar ma in ka zo ba za ka samu ba saboda shi kansa yana aunawa tuni ana ta gaya masa buhun shinkafan nan yana taya masa signal so saboda haka in yazo za ka ga shi ma da abubuwan ba su yi nauyi ba abubuwan ba su fi karfin mutane ba za ka ga taimakon ya dan yana dan sabuwa to amma yanzu abubuwan suna ta canza yanayi da gaskiyar magana in mata ba su dauki shawarar da muke ba su ba ba su dauki wannan karatun ba to aure zai dinga samun matsala aure zai dinga samun matsaloli saboda me saboda halin da ake ciki hali ne da ake bukatar tattali Allah da kansa ya ce wakulu ba ce akai kar a ci ba ba ce akai ayi wa juna ayi wa kai kauro ba a'a wakulu ku ci washrabu ku sha in za ku ci daidai bukata in za ku sha daidai bukata wala tusrifu abinda Allah baya so shine barna koda akwai abin suratul a'raf aya ta 31 wa qala Allah ta'ala ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawaman daga cikin sufofin ibadur rahman Allah ta'ala ce su ne wa'anda idza anfaqu idan za su ciyar lam yusrifu ba sa yin barna wa lam yaqturu ba sa yin qauru wa kana bayna zalika qawama suna tafiyar da rayuwar su ne tsaka-tsakiya suna tafiyar da rayuwar su tsaka-tsakiya kuma rayuwa matsakaiciya tafi dadi kuma asiri ya fi rufuwa in aka dauki rayuwa ta can sama to sai ga ana iya kaiwa matakin da ba za a iya wannan rayuwar ba da haka rayuwa matsakaiciya wanda za a ci a sha gurgudu ba tare da an yi kauro ba tare da kuma an yi barna ba wannan ita ce irin rayuwar da Allah ta'ala yake so a kowane lokaci a kowane yanayi ma a yi to sai kuma aka shiga cikin halin wato takura ko halin matsi to kaga min babi aula ayi amfani da wannan aya duk da cewa ayar ala umumiha ba ta nuna cewa wani zamani ne takura ko na kunci saboda an san yanayi wa tilkal ayyamu nudawuluha bainan nas suratul furqan aya ta 66 waja'at hind bintu utba zawjata abi sufyan radiyallahu anhuma hind bintu utba matar abi sufyan Allah ya kara musu yadda tazo ila annabi sallallahu alaihi wasallam tazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tashku ilaihi ta kawo kara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukhula zawjiha na rowar mijinta a so namiji ya zama marowaci da haka Hindu ta kawo koken mijinta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana da rowa faqalat tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna aba sufyana rajulun shahihun lalle abu sufyan mutun ne marowaci wala yu'dini ma yakfini wa waladi baya iya bana abinda zai ishe ni da ni da iyayana illa ma akhastu minhu sai fa abinda na diba daga wajensa wa huwa la ya'lamu bi sani ba in kaga an ci ranar an koshi to wato debowa akai bai sani ba akwai wanda za ka gan shi matsin ya kai matsi ƴaƴansa ne matansa ne ba fa wai ya ba wani can a waje ba ƴaƴansa ne matansa ne akwai abin amma wallahi za ka ga ba sa koshi duk kowa a je mai yake a gidan shi ma bai koshi ba shi da yake ta kokari ya shiga ya fita ya tara kudin shi ma baya koshi da haka gidan ma za ka ga an debo abincin haka kowa sai dai dan tattaba shikenan to wannan ba dabi'a bace mai kyau ana so a ci daidai bukata a sha daidai bukata kar ayi rowa kar kuma ayi barna abinda ake so kenan shine wa kana baina zalika qawaman da haka za mu ji amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa Hindu bintu Utuba da kuma ire-irenta masu matsaloli irin nata fa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khuzi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki manzon Allah ya bata fatawa cewa ta diba daga dukiyar Abu Sufyan gwargwadon bukata abinda zai ishe ta ya ishe ayanta kenan babu laifi idan magidanci ya bada abin da baya isa ko yana bada abin da baya isa in akwai hanyar da za a iya dan karawa ba tare da an yi san zuciya ba ba tare da an yi ta'adi ba to za a iya ya bada guda daya sai aka samu damar da za a karo daya dan ayi abin a wadace kowa ya ci ya koshi gurgudan bukata to wannan babu laifi dan mace ta yi haka kuma ba za a sanya ta a cikin layin barayi ba ba za a ce tana yi wa mijinta sata ba domin ba wai dauka take ta boye ba ba dauka take ta sayar ba ba dauka take ta yi wani abin na bukatar da ba ta gidan ba a tana dauka ne dan bukatar ta da ta yayanta wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 2211 Imam Muslim hadisi na 1714 wa qila fil hikma a cikin maganganu na hikima an ce maniqta sada fil gina wal faqar faqad ista'adda linawa'ib ad-dahr kaji wata kalma ko wa qila fil hikma at-tadbiru nisful ma'isha wato a cikin magana ta hikima an ce at-tadbiru ma'ana husnul qiyam ala shu'unil bait wato kyakkyawar tafiyarwa da gudanar da gida nisful ma'isha shine rabin rayuwa a cikin maganganu na hikima in Allah ya azurta ka da mace mai at-tadbir husnul tadbir ta iya kyakkyawar gudanarwa a gida to sai ga in ka siyo abinci ya dade sai ga in ka siyo gas ka je kai refilling gas sai ka ga ya dade duk abin da ka siyo sai ganshi ya dan jima in ka siyo abu sai ka ga an dade ba a ce maka babu ba amma wallahi in ka samu wanda babu husnul tadbir to zaka dinga shan wahala saboda nan da nan ta babbake gas sai a kunna shi a abin da ya kamata da abin da bai kamata ba a bar abin da aka dora gas din yana ci a banza abin da aka dora ya kone tana can tana da nadan waya a husnul tadbir bata san cewa in ta dora tukunya nan da minti uku zai ta farfasa abin ba bata da wannan lissafin kyakkyawar gudanarwar ta ta gaza a yanda bata iya gane cewa abincin ta zai dahu a minti 30 misali shi yasa ɗayan biyu ko gas ɗinka ya kone ko abincinka ya kone ya kama kaga ba husnul tadbir inda husnul tadbir tana kusa da gas ɗin ta san ya kamata ta ɗanyi ƙasa da shi misali rashin husnul tadbir sai ai abincin yayi kaɗan rashin husnul tadbir sai ai abincin yayi yawa har yanzu ba ta da measurement ba ta san measurement din da ya kamata ta zuba abincin da kai da ita da yaran ku guda kaza wani irin measurement ne in ta zuba zai ishe ku kai da yara ba ta da wannan to shi yasa aka ce husnul tadbir nisful ma'isha wato rabin rayuwar gida tana cikin kyakkyawar gudanar da gida in Allah ya sa aka samu wannan to sai ga an samu rabin rayuwa wa qila a cikin dai maganganu na hikima aka ce maniqta sada fil gina wal faqar faqad ista'adda linawa'ib ad-dahr wai duk wanda ya zamanto maniqta sada wanda ya zamanto yana tattali fil gina a lokacin wadata wal faqar da lokacin talauci yana da tattali in ya samu 100 baya kashe ta duka yana ware 20 ko 30 yayar ya boye to duk wanda ya zamanto ita ma in an kawo tana da irin wannan tsarin kai ma kana da irin wannan tsarin to duk wanda ya zamanto ikta sada fil gina yana da tattali in ya samu wadata lokacin talauci ma duk yana da tattali faqad ista'adda lana wa ibdar, wannan yayi shiri ga kalubale na zamani, yayi shiri ga dukkan wata musiba ta fatara ta yunwa ta tsadar rayuwa, ya shirya mata. Haka suka ce a cikin maganganu na hikima, wannan yanayin da ake ciki, koma algafata malan zauna ka kalli gidanka, ka kalli samunka, kaga menene wanda ba dole ba a rarrage. Idan shayin ne ana ganin da madara cost din yayi yawa, kudinka ba karuwa yayi ba, kuma ka yasa tashi a janye madarar, inda madara da milo ne janye milan a dinga sha da madara. Wani ya ce ba, yasa ta ce ba yau ma bunin ne, yace kware ko in baki sha baki bari. Dina daga cikin abin da zakai, abubuwan da suka zama dama babban malami Malam Ibrahim Khalil Allah ya kara masa lafiya, dama yace irin su kifi da naman nan duka hakura da su. In an shiga irin wannan yanayin, to kawai maganar menene za a ci a rayu, ba maganar jin dadi yake ba, maganar a ci a rayu, menene in an ci za a rayu. To in ka zauna ka kalli wannan, sai ga in ka dan rarrage wasu abubuwa, ka ciccire su, ka ciccire su, sai ga ya rage nauyin da ke hawa kanka. In dan albashi ne kai, in ka dan rarrage wadannan abubuwan, sai ka ga badin din da ke kan albashin ya dan ragu. To ita ma matar gidan zauna da ita, ga ya mata yanda ake ciki, kai mata karatu da manyan baki, ce mata to rayuwa ta canza, al'amura suna ta hauhawa, kuma kin ga albashin nan ba ƙara mana akai ba. Ki yi hakuri, in kin ga an kawo abu kaza ba a kawo kaza ba, yanayin ne haka, kokari ake dai yanzu, har Allah ya fitar da mu daga wannan yanayin. Ana kokari ne dai, kar a waye gari ba abin da za a kai baka, kar rana ta yi ba abin da yara za su ci, kar dare ya a rasa abincin dare. Da haka ba maganar a ji daɗi ko a sa kaza sai ya ji zakwai-zakwai, sukarin nan shi ma ya zama ɗan sarki. In ka siyo rabin kwano, sai har yanzu ita ba ta san al'amarin halin da ake ciki ba, kawai sai ta zambaɗa ta ce sugar nan na yanzu ma ba ma yaji. Tana ciko cokali tana zubawa, kana ji a jikinka. Kuma ta ki ta tsaya wacce take na sugar nan sun lalata shi ma ba yaji. Kuma ita ma ba ta ji. Dan aka yi miya sai ga mail na she na she ya kwanta akai. To duk irin wannan sai a dan rarrage, in da man quantity kaza ake, sai a dan rage quantity. Wato wannan shine zai sa, in ba haka ba wata rana sai ai dakwance uwa kwance, sai ga mutun ya kai kasa. Su saboda haka in an shiga cikin irin wannan yanayin mai wahala, to zama ake yi a gaya wa kai gaskiya abinda bai zama wajibi ba, bai zama na larura ba, sai a hakura da shi. In wadatar ayi shi ta zo, sai a yi. In wadatar wato bata zo ba, sai a hakura da shi, dama ba larura ba ne. Ita ma matar a zaunar da ita a itemizing din abubuwa, a gaya mata cewa abu kaza, abu kaza, abu kaza, waɗannan su ne larura, da kaza ba larura ba ce, dama wadata da hali ne ke sa a yi su. Tun daga yanayi an shiga, za a ɗan janye su, har Allah ta'ala ya kawo mana waraka, in ya so sai a ci gaba kuma a ƙara. To da haka wannan duk wanda ya zama yana da al-iktisad fil gina wal faqar, to wai wannan halin da ake ciki, kamar malam dan Najeriya ne, kamar malam ya san cewa ga halin da ake ciki yanzu, a halin da muke ciki a Najeriya, sai ce man iktisad fil gina wal faqar, to faqad ista'adda, wai ya gama shiri, yayi shiri na tinkaran nawa'ibud dahr, tsananin musibu irin na zamani. Kana fi ihdal mudin imra'atun mutabadziratun, a ɗaya daga cikin wasu garuruwa an taɓa yin wata mace mai almubazzaranci, tulahiku kulla jadidin, duk abinda ta gani sabo sai ta siya, sai ta ce an siyo mata, sai an kawo mata shi, wa kulli ma'kulin, da duk wani abinci, chocolate chocolate, da duk wani kwalama, su shawar masu wane ne, su boga, duk kayan kwalama, hatta hasarat zawjaha bidiyun, har ta tsare mijinta da basussuka, basussuka suka yi wa mijin yawa. Famadda yadahu ala malil maslaha, to an dora shi kula da dukiyar dukiyar al'umma. Wata rana saboda matsalolin rayuwar ya ki ya rage buƙatar, ita ma ta kasa gane halin da ake ciki, an ki a canja rayuwa, kuma ga samu ba ƙaruwa yayi ba, wannan yasa garin sai an ci gaba da wannan luxury life. sai an ci gaba da cin dadi, sai an ci gaba da shan wato sharholiya, to wannan sai ya sa hannu ya taba dukiyar al'umma, dukiyar gwamnati. Allati kana ya'malu biha, wanda yake aiki, wato ko kace sai ya taba kudin ma'aikata ko ya taba kudin kamfanin su, wa saraka yayi sata. Dan me ke kawo ai satar? Me duk irin waɗannan abubuwan ne, rayuwa luxury life ita ta sa hatta sata kudin gwamnati, duk wannan ne. Sai mutun ya hawo mota mai tsada, sai ya sa riga mai tsada take cire ni, sai ya shiga gida mai tsada, sai ya ci abinci mai tsada, sai matansa sun sa kaya masu tsada, ƴaƴansa sai sun yi makarantu na kuɗi masu yawa, sai sun yi kaza, sai sun wannan, sai kuma sai ya duba yaga cewa albashin sa ko abin da yake samu bai kai wannan buƙar rayuwar ba. To wannan shike jawo zuciya sai ta lalace, sai mutun ya shiga cikin sace-sacen kuɗin gwamnati. Da haka ya riga ya gina rayuwarsa sama da shekara 15-20 akan ba akan albashin sa yake tafiya ba, yana tafiya ne akan kuɗin sata. To shi yasa da zarar an samu canji ko aka dauke shi daga gurin aikin ko yayi ritaya ko kuma aka kore shi ko wani aka samu wata badakala aka dakatar da shi, to sai ga kuma rayuwa ta koma a bar tausayi. Da haka wannan mata ta tilasta wa mijinta har yasa yayi sata. Fada khalas sijin, da aka aka kai shi prison, aka kai shi kurkuku. Wa akhazat tatakaffafun nasa min ajali luqmatin aw kiswatin basitatin laha wa li auladiha. Sai gashi an waye gare shi yana can a daura a kurkuku, wannan rayuwar da suke ba za ta yiwu ba, sai ga ta tana yawo tana roƙon mutane, tana bara akan dan abin da za a kai baka loma ɗaya ko loma biyu ko dan tsummo karan da za a sa waɗanda ba su taka kara suka karya ba, wato ga kanta da kuma yayanta. Wanda kaga da ta dauki, sun dauki shawaran manikata sadafil gina wal faqar, to kaga da sun tanaji na wa'ibud dahar, to sai zamanto ba su yi wannan ba, kawai aka ci gaba da yi, ana ganin kamar samun za ba zai tsaya ba, kaza aka ci gaba da wannan rayuwar. Sai gashi an waye gari mijin basu suka sun masa yawa, ya amma daina bashi bashin, da aka yayi sata a inda yake aiki ko a ma'aikatar su, aka kama shi har ta kai shi ga kurkuku. Yana kurkuku ita kuma bacin yau bacin gobe ba bukatun yau da kullun, ta ci gaba da bibiyar abokansa na aiki, su ma suka gaji, ta ci gaba da bibiyar mutanen gari, tana bara akan abin da za ta ci da ita da ƴaƴanta, akan suturar da za ta sa da ita da ƴaƴanta. To kaga ƙarshe in ka duba za ka ga cewa abin da ya jawo wannan din ita ta jawo kanta wannan yanayi. La tufshi asrar zawjik, wani lokacin yayi minti biyu, tsara minti biyu, ina ganin muka shiga wannan ba za mu iya nisa ba, a ganin sai mu hakura da sai mu tashi. La tufshi asrar zawjik, insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin amin. Alhamdulillah.